Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. To za mu ci gaba da tuna baya. Dr. Munnar Mustafa kwararren cututtukan da suke saurin yaduwa a Jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka zai ci gaba da yi mana bayani akan illar zazzabin typhoid kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Dan mai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna ziyare da mu Dr. Munnar Mustafa kwararre akan cututtukan da ake yadawa yana yi mana bayani ne akan illar zazzabin typhoid da kuma yadda zazzabin ke bijirewa kai kuma magungunan da ake jinyata da su musamman a Najeriya. To da yake ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ake harwa da ƙwayar cutar ta typhoid ta sa har Dr. Mustafa ya ba da shawarar mutane su rika tafasa ruwa kafin a sha. To bisa haka ne masa tambaya akan pure water. Ya abinda Dr. Munnar Mustafa ya ce dangane da ingancin pure water.
Ai gaskiya pure water sau da yawa akwai shi kala-kala. Kalolin zabarkatai kan fito mafi akasari gaskiya kamfanonuwan nan ba a iya samu a sa musu ido a tabbatar da tsaftar abubuwansu. Ba a ce duka ba amma gaskiya kafin ka samu ta kamfani ɗaya na pure water wanda ya cike da mataki na tsafta wanda ya kai ya kawo to sai ka samu da yawa kuma wanda dai abin nasu je kana yi ta ne. Saboda haka gaskiya ne a yanda muke ɗauka a ɓangaren lafiya a pure water da shi da ruwan da ba mai cikakkiyar tsafta ba dai kusan tafiyarsa ɗaya.
A saboda haka ko pure water ɗin ma a tafasa kawai.
Yauwa, saboda gaskiya in dai ba mutum yana da tabbas ɗin cewa wannan pure water na kamfani ne wanda gwamnati ta tabbatar da ingancinsa ba. Sau da yawa wasu gaskiya kawai ruwan famfo suke ɗiba ko na rijiya su ba da ba wani tabbas ɗin
tsaftace.
Yauwa, saboda yawan kamfanonin da kuma yawan pure water ba duka ne gaskiya suke tsayawa su tantance tsaftar ruwan da suke sawa a leda ba.
To a takaice dai likita saura dai ya rage ga mutane su kawai su za su yi su kare kansu tsaftace muhalli da duk abubuwan da za ka yi.
Kwarai kuwa, kwarai da gaske. So kuma muna akwai zan yi amfani da wannan dama mai kira da gwamnati akan ƙarin inganta akan ƙoƙarin da ake a ɗora na inganta harkokin lafiya da harkokin gwaje-gwaje. Akwai kuma ma allurar rigakafi da aka fito da ita ta cutar typhoid wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da shawarar cewa ta ba kasashe shawarar cewa lallai su duba su ga yiwuwar amfani da wannan allurar rigakafin a wajen al'ummar su.
Eh to dan galibi wanda ake magana da su din suka ce suna da typhoid in nace da su ai akwai allurar rigakafi sai a ce ai babu a Najeriya. To me yasa kake ganin haka? Shin hanyoyin adanawa ne ba mu da shi ko kuwa allurar da kafin ya tsada ne da gwamnatocin mu ba za su iya saye ba?
Eh wato duk al'umma duk rigakafin allurar rigakafin da za a kawo Najeriya ana kawo ta ne bisa duwa tsakanin gwamnatin nan da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa wanda suke tallafawa. Saboda haka ita dai kamar wannan ta typhoid ɗin har yanzu ba su samu sun saka ta a cikin tsarin alluran da suke siya su kawo ba. Saboda duk wata allurar rigakafi da ka gani har wacce ake bada ta kyauta a asibiti tana da tsada. Amma waɗannan hukumomi su suke zaunawa a tsakaninsu su fitar da tsarin yadda za a siya a kawo a yi wa mutane saboda buƙatarta. To a kwana-kwanan nan akwai bincike da yake ƙara nuna tabbatar da yawan cutar typhoid a cikin Najeriya musamman a ɓangaren tsakiya da arewa maso yamma na Najeriya. To wannan ya nuna cewa akwai buƙatar wannan allurar rigakafi a Najeriya. Akwai buƙatar su masu ruwa da tsaki a harkar su ƙara dai duba yiwuwar yadda za a samar da wannan allurar rigakafi.
To muna fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji kuma za su taimaka. Amma kafin nan kuma kamar yadda kace su mutane su ne za su dage wajen kare lafiyarsu.
Gaskiya.
To ka san mun yi magana akan cewa akwai masu al'ada a je a sayi maganin kashe ƙwayoyin cuta a saya a sha shi yasa jiki yake bijire ma to misali kamar a ce mutum ba yi da wannan al'ada ta kawai yaje sai magani ya sha amma shi kuma kullun in yaje asibiti a ce me yana da typhoid to irin wannan mutanen wani shawara wace shawara za ka ba su
to na farko dai shawara farko shine mutum yana yawan zuwa wannan ya samu yaje shi babban asibiti wanda suke da kayan aiki na zamani inda za a sake tantance wannan gwajin da aka yi saboda kaman bayanin da muka yi a baya na matsaloli da kan shi gwajin yake da na farko kenan aka za a tantance a sake kuma gwada in da gasken ita ce typhoid din ce a duba maganin da ya dace da ita a bashi maimakon ya mutum ya take kasa ya saka dawo da dai ya matakin da duk da kaje ka dawo ba a cimma nasara ba sai mutum kuma ya gwada zuwa kaman mataki na gaba a tsarin lafiya kaman babban asibiti kenan na wannan yankin da mutum yake
to kuna da masaniya game da magungunan kashe kwayoyin cutar da yanzu suka bije da jikin suka bijire mawa din
ai wato a gwajin da aka yi a bincike da aka yi da ya fito a kwanan nan wanda ai bincike an yi shi ne a asibitin Abuja da asibitin Malam Aminu Kano ya nuna cewa kashi 90 na sama da kashi 90 cikin 100 na kwayar cutar typhoid ta bujirewa akalla magani guda daya akwai wacce ta bujirewa biyu akwai wacce ta bujirewa sama da haka to in ba an mutum an gwada shi ba wanda maganin da zai yi wa wannan ba lallai wancan shi kuma wannan sai an gwada dai na jinin mutum an ga typhoid din ce da shi na farko in kuma typhoid din ce wannan magani ta bujirewa wanne ne ba ta bujirewa wanne ne ya dace shi ne ba zai yiwu ka ce gaba daya a ce gari kaza kowa magani kaza ne zai mishi ba wannan ba dai zai yiwu bayani a haka
ba saboda haka dai mutane su za su taimaki kansu da kansu kenan
kwarai kuwa
to Allah ya sa dace akwai wani karin bayani ne da za ka mana game da wannan cuta
gaskiya ba wani karin bayani dai da ya wuce kula da tsafta da muhalli da ta gida da ta jiki da kuma matakin mutum ya kula da lafiyarsa kan ya dukar mutum ya ta akwai wanda wato cutar typhoid sun maida ta wasu bara gurbin ma'aikatan lafiya kanana masu bude shago haka sai su maida shi kamar wani kasuwanci ka zo ka ce an gwada ai ita ce a baka magani to dai kan mutum ya bari a mataki guda ai ta masa jika ka dawo dan ya ga irin wannan sai ya je matakin da suke da kwakwaran ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki wanda za a duba mutum a tabbatar da lafiyarsa.
To Allah ya sauke.
Amin.
To mun kuma gode da wannan bayani da ka mana. Haka ne. Masu sauraro lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Lada zai amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen to likita da alama ba suna.
To.
Amma ta fito ne daga Kaduna.
To.
Tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani hurjan jan ba hutawa yadda ya kamata?
To inda mutum na aiki hurjan jan da malam ya ce ko malama ta ce ba hutawa to akwai illoli da yawa domin mutum na haka kage mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata.
To
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata ya bacci kamar awa 8 7 zuwa 8 kowace rana to in mutum bai kuma yana da wasu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya wadansu ma suka samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid din da ke yi wani lokaci domin wa tsananin aiki ko kuma abubuwan da ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyambon ciki ya rinka karuwa wadansu ma har su za a iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai wannan ma lokaci mutum ma yana iya samun wahala ma wurin suna da matar su duk wadannan na iya faruwa Hajiya.
Wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin hutawa domin kin san lokacin da muke bacci shi ne jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi tunda Allah ya muke nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci din nan baccin nan kala kala su kashi kashi yake akwai na biro kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan yanzu inda ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai kawo maka waɗannan illoli din hajji
to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaƙa kenan da rashin hutawa
eh da rashin hutawa eh duk waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ke sa su ba su sai su ta ƙara kiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma da
ma ga kuma ka san kiba in mutun yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare
shi eh da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutun in kwana yayi ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutun dida dangane da Allah ya mutun
to wato mutun na iya kamuwa da stroke kenan
eh stroke kenan
fara ɗaya mutun
in kwana yayi to sai ga Allah ya dauki ran mutum kwana yayi
to likita ka san mutum yana da kuruciya
eh
kana ganin cewa zaka iya yin komai kila ma ka kwana biyu kusan biyu baka yi bacci ba to amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da kuruciya wannan ita ma matsala ce a garin shi koko sai in mutum ya manyanta ne
ko mutum na da kuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani domin mutum in kana da kuruciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mamanyanta to wannan ya fi amma har da haka ko da kana da kuruciya ma bai kamata ya kamata ka rinka hutawa sosai
to Allah ya sauke
amin amin
ka san kuma masu yi magana a ko da yaushe kan ce idan jiki idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira
gaskiya ne hajiya
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wuni lafiya
Ba mai wuce da ni a ta wani kari ba ana rawa kullu da ta sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wuce da ni a sai da ke da ni a wani ba mai wu